Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Dalal ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa jama'a sun gabatar da bukatunsu kan batun samar da sauyi ga fasalin Najeriya a wani taro da aka yi arewa maso gabashin Najeriya. Sannan baya ga haka Saliu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi, muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A wani al'amari mai kama da tararren numfashin babban jami'in diplomasiyar gwamnatin Amurka, a jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na abin da ya kira ɓata lokacinsa ne kawai wajen ƙoƙarin tattaunawa da shugaban Koriya ta Arewa. A wasu jerin saƙonnin Twitter, shugaban na Amurka ya ce, "Ka daina wahal da kanka, Rex, za mu yi duk abin da ya dace." ‘Yan saƙo'i kaɗan bayan aika wannan saƙon, sai Trump ya ƙarin haske da cewa, rangwantawa da lallashin ɗan rokar Koriya da aka shafe shekaru 25 ana yi bai yi alfanu ba, ta yaya zai yi yanzu? Clinton ya kasa, Bush ya kasa, kuma Obama ya kasa, amma ni kan ba zan kasa ba. Koriya ta Arewa ta bayyana ɓaro-ɓaro cewa tana ɗaukar lakabin mai roka da Trump ya yi ma Kim Jong-un, wanda ya gaji mahaifinsa Kim Jong-il bayan mutuwarsa a shekara 2011 a matsayin zagi. A yayin da shugaba Donald Trump ke aikawa da saƙonni na Twitter, wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗi ta kafar Twitter cewa Koriya ta Arewa ba za ta taɓa mallakar fasahar nukiliya ba, kuma ko hakan zai kasance ta hanyar diplomasiya ko ta ƙarfi da yaji ya rige ga gwamnatin. Tillerson dai, yayin da yake birnin Beijing kwana guda kafin nan, ya faɗa cewa Amurka na da kafar diplomasiya ta kai tsaye da tattaunawa da Koriya ta Arewa kan batun ci gaba da gwaje-gwajen nukiliya da kuma makamai masu linzami.
Gwamnatin yankin Catalonia ta faɗi da safiyar yau Litinin cewa sakamakon da aka so musamman na ƙuri'ar raba gardama da aka gudanar yana nuna cewa kashi 90 na waɗanda suka kada ƙuri'a a jiya Lahadi na buƙatar gwamnatin ta ayyana 'yancin kai ga wannan yanki na Spain. Mai magana da yawun gwamnatin yankin na Catalonia Jordi Turull ya ce ƙuri'u sama da miliyan 2 daga cikin ƙuri'u miliyan 2.26 na goyon bayan 'yancin kai ne. Shugaban Catalonia Charles Puigdemont ya faɗi gaban nan cewa zai yi gaban kansa wajen ayyana 'yancin kai daga Spain, muddin masu kada ƙuri'a sama da kashi 50 suka zaɓi ɓallewa. To sai dai gwamnatin Spain ta ƙi sam-sam. Jami'ai daga yankin na Catalonia sun ce mutane sama da 800 sun ji rauni bayan da 'yan sanda suka nemi hana mutanen kada ƙuri'a. Kotun kundin tsarin mulkin Spain ta ɗage dokar da majalisar dokokin yankin ta kafa ta gudanar da zaɓen, amma duk da haka aka gudanar da shi.
Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani harin ta'addanci na daɓa ma wasu mata biyu ƙa har lahira a wata tashar jiragen ƙasa da ke Marseille a ƙasar Faransa jiya Lahadi. Ƙungiyar mai tsoron ra'ayi ta yi ikirarin ne ta kafar labarinta a hukumance. Wani mutum wanda aka wato ya ɗaga murya yana cewa Allahu Akbar shi ne ya daɓa ma matan biyu ƙa kafin sojojin Faransa su bindige shi har lahira. 'Yan sanda sun rufe tare kuma da killace tashar nan na wato nan da nan, sannan shi ko ministan cikin gida Gerard Gallom ya ruga zuwa Marseille ɗin. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin Faransa sun fara bincike irin na ta'addanci, to amma har yanzu Kwalam bai ayyana harin a matsayin na ta'addanci ba hukumance. Hoton bidiyon da 'yan sanda suka bayyana na nuna wanda ake zargin na daba ma mace ta farko wuka sai ya bace, can sai ya sake kwalla ya kai ma ta biyan hari. Haka kuma mutumin ya ruga ya dumfari sojoji sai suka bindige shi har lahira. Har yanzu ba a bayyana ma jama'a ko waye maharin da kuma waɗanda ya kashe din ba.
A halin da ake ciki yanzu, 'yan sandan Canada sun kama wani dan asalin ƙasar Somalia wanda ya kade wani dan sanda da mota a wajen wani filin wasan ƙwallon ƙafa da ke Edmonton. Sannan ya yi ta daba ma dan sandan wuka kafin ya gudu. Daga bisani mutumin ya buge wasu matafiya da wata mota ɗaukar kaya yayin da 'yan sanda suka fafaro shi da daren ranar Asabar. Duka mutanen biyar din na asibiti saboda raunukan da ba a bayyana yanayin su ba. Da maharin da waɗanda ya harin ya shafa, dukkaninsu ba a faɗi sunayensu ga jama'a ba. Tama Malin Degran, mataimakin kwamishinan rundunar 'yan sandan Canada, ya ce wanda ake zargin wani ɗan asalin Somalia ne mai neman mafaka irin ta 'yan gudun hijira a Canada. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Wasu jihohi da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da taron jin bahasin mutane dangane da bukatunsu kan kiraye-kirayen da ake yi na sauya fasalin kasar. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Mahalarta taron da ya sun fito ne daga jihohin Bauchi, Borno, Gombe da kuma Yobe, inda aka gabatar da kasidu da kuma ra'ayoyi kan bukatu kusan 12 da suka hada hadda rabon arzikin kasa, kirkiro da jihohi, raba madafun mulki a tsakanin shiyoyin kasar, mallakar 'yan sanda da batun hukunta masu aikata fyaɗe wa mata. Ga dai ta bakin wasu da suka gabatar da kasidu kan abubuwan da yake ci musu tuwa ƙwarya.
Sunana injiniya Sa'adu Abubakar Abdullahi, majidaɗin Gombe. A gudumawan da muka zo da ita shi ne da mun ba da memoranda cewa mudin nan executive presidency din nan da ake yi yana da mugun tsada, shi ne muke so a koma parliamentary. Mun ce abinda federal za ta rike su ne tsaro, petroleum da mineral, economic planning da kuma research. Sauran ministry sai a dawo da su ƙasa a state. Sannan a lokaci ɗaya maimakon kuɗaɗe da ake maƙudan kuɗaɗe da ake bari a can sama sai a dawo da su a state da kuma local government, sai ka ga an aiwata ayyukan nan cikin sauki.
Abinda muke so mu ga an yi shi ne a tsayar da gaskiya, because muna cikin wani irin hali wanda agitation nan da ake magana na restructuring da sauransu tana da ma'anoni daban-daban daga wurin waɗanda suke ikirarin a yi su ɗin. Kaman waɗanda suke koken cewa ko a ƙara jihohi ko a restructuring a rage su. Kari dai ba zai yiwu ba, mu dai mun goyi bayan a tsaya a jihohi 36 da ake da ita. Saboda in an kara ma yanzu bai fi jihohi 10 ba waɗanda suke iya biyan albashin ma'aikatansu ko kuma irin kuɗaɗen shigansu zai iya tafiyar da al'amura na jihohin. Na yi kira ga cewa daga majalisan jiha zuwa su majalisan tarayya su senate, muna kira ga cewa ya zama sai lokacin da aka yi zama ne za a biya su allowance. Don in ka lura biyan su rututu da wasu allowances da ko mutum ya yi aiki ko bai yi ba shi yake kwadaitawa kowa da kowa ya ga yana so ya tafi majalisa. Amma in an san tukurin aiki za a je a yi kuma aikin da kai shi za a biya ka, wallahi za mu sami sauki ta wannan hanya.
Jiya Zulaihat Abubakar, gaskiya kasidan da muka gabatar mun fi ba da ƙarfi akan mata. Abin da ya fi damun misali kamar yawan fyaɗe da ake yi wa yara ƙanana, abin ya yi yawa. Idan aka kama ɗan da ya fyaɗe wa 'ya mace a kai shi life in prison.
Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan dangane da batun sake fasalin abubuwa a Najeriya. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta kafin mu je ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Najeriya kasa daya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Najeriya uwa daya uba daya, fada tayi ku bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Mu kada tsayi, mu bar gamilanci, da bambanci. Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya.
Yanzu karfe 3 na dare ne da minti kusan wato da minti 11 a nan Washington DC ga shirinmu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum. Barka da sake saduwa a filin da rashin tayi. Filin da ne Salu Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. To har yanzu muna kan batun adashi. Idan ba manta ba baki namu su ne Malam Ado Garba. Jami'in cibiyar nazari da bada horo kan kasuwanci da Malam Muhammad Al-Hassan kwararre kan harkokin kuɗi da sarrafa su ba tare da bata lokaci ba ga wakilin murar Amurka da ke Kano Malam Hamud Ibrahim Kori da ƙarshen firar
Malam Ado Garba yanzu oi kuna da wani mizani ne abinda ake wani takiri cewa daga yanzu zuwa lokaci kaza muna ganin cewa adadin mutanen da zamu bayo horo misali akan sabuwar sigar adashi din nan da muka zo da ita za su kai kaza sannan zuwa lokaci kaza su kuma za su iya zama su zama kaza da sauransu akwai wannan tsarin da kuke da shi a abin nan dinku a jadawalin ku
a tsarin mu da muka yi na shi wannan sabon hanya ta adashi mun kasa Kano kaman yanda suke kudu tsakiya da kuma arewa
mazaban lardunan yan majalisar dattawa
na yan majalisar dattawa mun tsara su haka muke so mu fara da nan tsakiya wato Kano ta tsakiya mu fara yi domin mu gwada mu ga ko ya tsarin yake nan kuma kudu da arewa ta Kano yanda muka tsara shine zamu shiga mu fara aikin wayar da kai ga jama'a na cewa dawo adashin nan shi kanshi adashin nan ga kuma sabon tsari da muka fito da shi zamu yi saboda na gaya maka nace maka su indai kana so abu ya karba a Kano to dole sai kai massive enlightenment shine ake cewa fadakarwa mai nauyin gaske mai yawa kayita ta kafafan watsa ya tsallabe ya da labarai kamar yanzu inda muke din nan kayita a takaddu kaje ga al'umma din sun ganka kun tattauna da su idan suka samu wayewa ta kudu da arewa dan kuma nan tsakiya muna program din za su zo kuma su ga misalai anan to dan haka za su karbi insha Allah rabbi wannan shine tsarin da muka fito da shi na mutanen su yadda da abun ma da muke kokarin yi
yau abin da nake nufi misali bayan kun yi wannan kuna ganin cewa zuwa wani lokaci akwai wani taki da kuma cewa zuwa daga nan zuwa shekara kaza misali ko wata kaza idan mutane suka karbi wannan abin suka fara aiki da shi za a iya samun masu karfin jari da kananan sana'o'i zuwa kaza misali irin wannan wato abin da kuke cewa projection
a irin hasashen da muke yi in Allah ya yarda Kano tana da mutane ko kuma al'umma sama da miliyan 10 to in Allah ya yarda kokarin da muke yi shine yanzu muna so mu daga nan zuwa 2022
daga 2020
mu kama akalla ba a kasara ba kwata na jama'ar su gane cewa wannan sabon adashin da muke kokarin yi sun gane shi kuma suna amfani da shi wannan shine jadawalin mu kuma shi muke kokarin target din mu kenan
to idan kuka cimma wannan mizanin misali menene hasashen ku na yanayin tattalin arzikin mutane daidai ku zai zama
alhamdulillah da kai wannan tambayar wato ita wannan cibiya ta mu mun kamar mun fara yin ta ne a iya garin Kano. Kokarin da muke yi zamu haɓaka ta gabaki daya, ta shiga gabaki daya arewacin Najeriya, wanda mun tsara a hasashenmu. Akwai wata kungiya da muke wayo, akwai wata cibiya da muke so mu fito da ita again, wanda ake ce mata Northern Nigerian Economic Cooperation. Shi wannan Northern Nigerian Economic Cooperation shi cibiya ce wadda za ta zo ta dinga janyo damammaki, da misalin kaman damammaki na jihohin arewa. Misali yanzu Kano suna da airport, Jigawa suna da airport, maimakon Kano su saukar da passenger da cargo, me yasa ba za a bawa Kano passenger su kuma wadancin su je da cargo ba? Saboda Jigawa su samar da su ma su haɓaka wannan airport filin jiragen saman da yake yi, kuma za a samu idan kagon ya sauka, mutane za su samu aiki, matasa za su samu employment. Misali Kano suna da ruwa, misali zan kawo maka Kano suna da ruwa, Katsina ba su da ruwa, yauwa da madamai, Katsina ba su da ruwa. Za mu janyo Katsina, za mu zo mu ce Katsina, look, Kano suna da ruwa da filaye, ku zo ku yi noma, ku noma shinkafa. Dan haka, dan in kun noma shinkafa, in ta fito kuka samar da ita, za ku kai Katsina ku sayar da ita. Mutane ku zo daga Katsina ku zo Kano. Misali Katsina suna da gwal, za mu janyo mutane a Kano, mu ce musu ku je Katsina, akwai gwal a Katsina, ku je ku haka. In kuka haka za a samu yalwatar arziki, kuɗi za su zama a hannun mutane da yawa. To wannan shine mission dinmu. Amma wannan ina gaya maka ne plan ne ko tsari ne wanda yake na mai dogon zango. Amma yanzu a tsarin da yake wanda ba mai dogon zango bane shine da muka fito da waɗannan hanyoyin. Akwai programs da yawa ko kuma shirye-shirye da yawa. Yanzu kaga a wannan cibiya tamu mun fito da shiri na bada diploma, babbar takardar sakamako da Hausa ta gaba da sakanta primary school akan kasuwanci. Mun wannan tsarin ne saboda muna so mun fuskanci yawancin mutanenmu da suke kasuwa ba sa son turanci, ko kuma suna son turancin amma kuma suna jin tsoron shi. Sai muka fito da wata hanya ta Hausa,
da su da turancin kowa na tsoron kowa,
kowa na tsoron kowa. Dan haka sai muka fito da shi hanyar ta gabaki ɗaya diploma da zaka yi da Hausa za a yi maka
bayani.
Muka kuma da lecture da komai da komai, har certificate din kama wanda zai fito sakamakon ka da zai fito da Hausa zamu buga maka mu baka. Sai kuma muka fito da hanyoyi, wato ta hanyar wannan kaman software na accounting, ban san accounting software shi ma muka canja shi zama da Hausa, yanda ya zama very simple, zai zama mai sauki ne, mutum zai iya amfani da shi a shagonsa ko kuma a gurin sana'arsa. Shi ma muka canja shi zama da Hausa,
tsarin wani kididdigar kudade,
kididdigar kudade muka fito da shi a computer. Wannan computer muka fito da shi domin mutane su samu su yi amfani da shi kuma su canja tsarinsu. Wato akwai ayyuka da yawa da wannan cibiya tamu take yi, wanda in mutum ya zo muna nan, mutum ya zo zai ji jawabai da yawa sosai akai.
Malam Muhammad Alhassan, magana nan ta adashi, ya kake ganin cewa kamar akwai wata kafa ne da gwamnati za ta iya shigowa don ta haɓaka a cimma burin da ake so na daga yin adashi na buƙatar yanzu, ko ta in an jima ya zama cewa ta buƙata ce ta dogon zango wacce ma za ta bayu ga zama mai dogaro da kai? Akwai wata rawa da kake ganin gwamnati za ta taka, ko kuma kana ganin in magunan ta shigo kaman abin zai zama yana da naƙasu?
A'a, ai ka san shi komai sallah daga niyya take gyaruwa, daga nan kuma take baci. Kuma gwamnati ita ce uwar kowa, uwar komai, ita ce mai komai. Da abin da aka ce babu gwamnati, to ba lalle ya dore yadda ake so ba. Duk kuma abin da gwamnati ta shigo, to ana hasashen zai samu gindin zama yadda ya kamata ya zama. Babbar rawar da nake ganin gwamnati za ta iya takawa shine na wanzar da dokoki da hukunce yadda ya kamata.
To amma ai shi ka kawo magana dokoki, ko da shi ma malam Ado Garba ya kawo magana sun kawo dokoki da sauransu. To amma baka ganin kaman tsarin adashi din nan tsari ne na radin kai, dan haka baya bukatar tilastawa ko kuma a sanya mutum yi wani abu wanda doka ce lalle ta ce yayi, misali ko da baya muradin yin haka?
Idan ma abin nake nufi da doka, ba a tilasta mutum sai ka shiga adashi ba. In har ka yarda da ra'ayin kanka ka shigo, to ka yarda dokokinsa. In kai ba daidai ba, gwamnati tunda ita ce mai hukunci ce maka hukuncin da ya cancance ka misali ka yadda ka saka hannu misali akan sabon tsarin na adashi an ci rubuta kaddu an cike famafamai ka yadda duk wata zaka zuba kaza sai kuma ka zo ka ki sakawa misali wata 1 2 3 sai kuma kai tafiyar ka ko kuma ai maka magana maka ce ai kai baka da shi ko wani abu maka mace haka bayan kuma ba wata waki Allah duro maka wanda ake ganin kare ka rasa din to kawo gwamnati da bukatar ta shigo dan ta hukunta wanda ya irin wannan abun dan gobe kar wani ya kare domin shi idan aka bar shi ta fusasa kai akwai yoro wani ma yace to tunda wani yayi ba maka wani ma buri nayi kaga Allah lata al'amarin idan a ciki akwai mutum uku da suke da burin in suka dauki adashi za su yi wani kasuwanci kaga ka karya musu harkar su kenan kuma kaga inda mu ma mai sha'awar shigowa kaga ba zai shigo ba idan wannan kungiyar tana yi kuma in ya fara kungiya ɗaya sai ya faru a wata sai ya faru a to gaba ɗaya sai a da sai a kashe abun rawar da gwamnati za ta taka shine ta tabbatar da duk wanda yayi ba duk wanda ya saba dokan nan an masa hukunci daidai abin
da tsari da aka amince da shi
yawa da tsari da aka amince da shi in mutum ya taka tsarin nan da ganganci to gwamnati masa hukunci daidai da abin da yi
to kaga kenan wannan sai dai in ku masu da shin ne misali kuka kaiwa misali hukuma hukumanci cewa ga mun ga tsarin da muka yadda da shi kuma ga abin da wani yayi mana sannan tunda ba za ku hukunci da kanku ba dole dai sai ku ne za ku kai kenan
tabbas mu zamu kai tunda dama gwamnati ta bada a cikin dokokinta ta cooperative laws ta bada dama ayi irin wannan abubuwan to kaga ta san da shi kenan ta san kuma zai taimaki jama'a so dan haka dole sanar da musu wani hukunci ga wanda yayi wani abu da ya saba wannan dokar da ta kafa
ina nufin kai sai wadannan abin ya shafa ai kuma sun kai rahoto misali cewa ga abin da wani yayi mana
abin da nake so in ce maka kenan idan ka shigo kace zaka yi adashin nan mun ga maka dokokin da suke cikin sa duk da ba dokoki ne tsaurara ba kace kuma ka yadda kuma intention da ganganci kuma kai wannan dokar mu zamu kai ka wajen hukuma domin idan muka bakka na farko ka cuci jama'a da suke ciki na biyu zaka karye tsarin to in karye tsarin mun gani ki kaman ka karye tattalin arzikin mutane da yawa ne to don wakai kai dai ka karye tsarin nan mu zamu je mu ba da rahoton ka wajen hukuma ga tsarin da muka yi ga dokokin da muka shimfiɗa ga rejiyar da muka yi ga inda ka saka mana hannu ga kuma abin da kai mun maka bibiya har yanzu bukata bata biya ba to dan ga ko matsayin ku na hukuma ku shigo ciki sai hukuma ta zo sai ta yi abin da ya kamata ta yi anan dan da abin da aka ce babu hukunci kaga ana zaune kara zuba kenan sasakai
jama'a anan zamu dakata sai ubangiji ya kai mu mako mai zuwa ku sake jin mu da wani sabon shirin da fatan an himmatu a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka bada umarni ni Salo Garba daga nan murar Amurka a birnin Washington DC ke maku fatan alheri
kuɗe an kashe su ta hanya mai kyau kuɗe an kashe su ta hanya mai kyau kuɗe an kashe su ta hanya
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako
sarin jaridun Najeriya dai sun mai da hankali ne akan bikin cikan Najeriya shekaru 57 da samun yancin kan Najeriya daga hannun Turawan Ingila da kuma jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari ga yan kasar domin bikin wannan rana zamu fara sharhin jaridun ne da jaridar Leadership wanda ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari a jawabinsa ga yan Najeriya domin cika shekaru 57 da samun yancin kai yana cewa hanya daya da masu neman fasalta tsarin Najeriya za domin haƙansu ya cimma ruwa shine ta amfani da majalisar dokoki na jihohi da kuma na tarayya kamar da dokar kundin tsarin mulkin Najeriya ta zayyana jaridar ta Leadership ta ruwaito shugaba Muhammadu Buhari na yin watsi da matakin da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da kuma sauran gwamnatoci suka ɗauka na kafa wasu kwamitoci ko kuma majalisu da za su gudanar da muhawara akan makomar Najeriya yana mai cewa majalisun dokoki na tarayya da kuma na jihohi su ne tsari na demokradiyya da ya kamata al'umma su bi domin samawa kansu wani yanci da suke bukata ita kuwa jaridar Daily Trust daya daga cikin labaranta na cewa yanzu haka rundunar yan sandan jihar Kaduna ta taimaka wajen sauko mataimakin kwamishinan yan sanda wanda wasu masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da shi tsakanin hanyar Birnin Gwari da kuma Funtuwa a jihar Katsina shi dai mataimakin kwamishinan yan sandan Emmanuel Agene wanda yake aiki a jihar Zamfara yan bindigan sun yi awon gaba da shi ne tare da direbansa da kuma iyalansa akan hanyarsa ta zuwa Amina a jihar Niger. Rundunar 'yan sandan ta ce yanzu haka mataimakin kwamishinan 'yan sandan yana nan cikin koshin lafiya, sai dai kuma rundunar ta ce bata kama ko da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi awon gaba da mataimakin kwamishinan ba. Ita kuwa jaridar The Vanguard ta ruwaito cewa shugaban Muhammadu Buhari ya kai ziyarar bazata a birnin Maiduguri ta jihar Borno, inda kuma ya gudanar da bikin samun 'yancin kan Najeriya tare da sojojin Najeriya da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, wato sojojin rundunar Operation Lafiya Dole. Jaridar ta The Vanguard dai ta ce wannan ziyara ita ce ta farko da shugaban ƙasar ya kai alidi wannan lokaci, tare kuma da gudanar da bikin samun 'yancin kai a wata jiha da ba birnin tarayyar Najeriya Abuja ba. Ita kuwa jaridar Daily Times ta ruwaito wani labari ne mai ban tausayi da ke cewa gwamnatin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta ba da umarnin rufe gidan ajiye namun daji na Agodizu bayan da wani zaki da ake tsare da shi a gidan ya kashe ɗaya daga cikin masu kulawa da shi. Jaridar ta Daily Times ta ruwaito Mr. Yanka Fatoki, babban sakatare mai kula da hukumar saka jari a jihar ta Oyo, na cewa an ɗauki matakin ne domin tabbatar da tsaro na al'ummar jihar, musamman ma dai masu son ziyara a gidan ajiye namun dajin da ke birnin Ibadan. Da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya. A huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum. Suna na Baffa Haruna da Babajo ga ɗalibi a kwalejin ilimin na Alhazigar Bazagara. To alhamdulillahi ala kulli hal, hakika Najeriya ta cika shekaru 57 da samun 'yancin kai da Turawan mulki mallaka. To amma sai dai a daidai wannan lokaci ƙasar tana fuskantar ƙalubale da dama, musamman ma rarrabuwar kanun 'yan ƙasa tsakanin 'yan ƙabilar Ibo da kuma a Najeriya, inda su suke so su ɓalle daga Najeriya. Da fatan za su aje wannan ƙuduri nasu domin mu zanna mu haɗa kai saboda cigaban ƙasarmu, saboda cigaban juna, domin amfana da junanmu baki ɗaya.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Botinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Ƙasari Zuma. Do Allah biyo ya Hausa, musamman da sakona ga lahirin 'yan Najeriya gaba ɗaya, musulmi da Kirista, na dangane da cika shekara 57 da samun 'yancin kan Najeriya.
Mai magana Hamidu Lallabu daga nan Kalallabu, tsarin jinsa jamhuriyar Niger. Ina ma a fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba ɗaya, kuma ina musu barka da cikowa sabuwar shekara. Shekara ta musulunci, shekara ta Muhammadiyya 1439. To Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya cikin wannan shekara, kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ta samu Niger da Najeriya. Amin kuma amin, na gode. Mai magana Hamidu Kalallabu daga nan Kalallabu, jihar Jigawa, jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice, akalla mutane 2 sun mutu yayin da wasu kuma 24 suka samu raunuka a wasu harbe-harben da aka yi a yankin shakatawa na Las Vegas. Tuni 'yan sanda suka gargaɗi jama'a kan su kiyaye wannan wurin. 'Yan sanda sun harbe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da wannan harbe-harben. A wani al'amari mai kama da tararrun numfashin babban jami'in diflomasiyyar gwamnatinsa, jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na abin da ya kira ɓata lokacinsa ne kawai wajen ƙoƙarin tattaunawa da shugaban Koriya ta Arewa. Gwamnatin yankin Catalonia ta faɗi da safiyar yau Litini cewa sakamakon da aka samu na ƙuri'ar raba gardamar da aka gudanar na nuna cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar jiya Lahadi na buƙatar gwamnatin ta ayyana 'yancin cin gashin kai daga Spain.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada a manta ko da shi za a iya sauraron mu a shafukanmu na intanet idan ana buƙata. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chibahiro Diodene da kuma Greg da ya taya mu haɗa wannan shiri, ni Muhammad Lalo ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC.